الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو ما دل الله تو الحمد لله تورو كفو كغا كغا يجي كيسو كشجع با كيل الزكاة ما كأكيبا بابط ما كأكيبا دزاب كدي الزكاة تو ما شاء الله زم فدي كلمة دا ابن نفط أكفر أثر دين كتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تو ما شاء الله تو كذا ومسلمين لدينا داونا الديني كي دا كان كريستيانتي تو كريستيانتي أنا تو النبي إيسا لن الله ني هو أكراش الله هو أكراش الله دا تو مسلمين كي من يدى النبي إيسا النبي الله ني الله ني يكوشي kuma an haife shi haihuwa ta mu'jiza, amma shi ma bawan Allah ne kamar sauran halittu, ba Allah bane, shi manzon Allah ne, bawan Allah ne. Ga yadda da wannan, to alhamdulillah. Da sunanka Dan Juma, to kana so ka ci gaba da Dan Juma ko za ka canza suna? Kana san Bilal? Masha Allah, lallai ka karɓi kalmar tauhidi da gaske. To masha Allah, to Bilal Allah ya maka albarka, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka zanto mai amfani a cikin wannan addini, ka amfani al'ummar ka, ka amfani danginka. Yanzu ka je kai wanka, ka dawo a ci gaba da ibada tare da kai, kuma ka samu inda za ka koyi addini. Wanda shi musulunci koyansa ake yi, ba wai ana kallon abin da musulmi suke yi ba, wani abin ba daidai suke yi ba. Yawwa, sai ka koya ka gaya ake yi. Allah ya maka albarka. Da tafsirin aya ta 27 zuwa ta 28 insha Allah. Kafin mu shiga karatu, muna marabtar bakinmu da suka zo daga Katsina, muna musu maraba. Akwai Malam Adam Husaini, shi ne jagorar tafiyar, ɗaya daga cikin malamai na jihar Katsina. Da duk shekara sun saba kawo mana ziyara wannan majalisi. Akwai malam Mustapha Modibbo, akwai malam Aminu, akwai malam Abdullahi, akwai malam Muhammad Sani. Dukkan ku muna muku maraba, kuma muna fatan yadda kuka zo nan lafiya, Allah subhanahu wataala ya maida ku gida lafiya. Allah ya sa muku wannan tattaki a cikin mizanin ku na alkhairi. Allah subhanahu wataala ya ba ku lada, kuma ya maida da ku gida lafiya. Allah ya karbi wannan aiki naku. Muna godiya kwarai. Kafin mu shiga, akwai tambayar da za mu ansa. Wanda yana tambaya ne yake cewa, mace ce, ina tsammani take tambaya, take cewa ni ce afuwan namiji ne, ya ce ni ne na ce insha Allahu, wallahi ba zan yi abu kaza ba. To yanzu insha Allahu ɗin da nayi za ta katange ni daga kafara? Na'am, idan mutum yace zai yi abu kaza, ya hada da insha Allahu, ko yace ba zai yi abu kaza ba kuma ya hada da insha Allahu, to idan abin nan ya zo bai faru ba, yace zai yi kuma sai yayi, ko yace ba zai yi ba kuma sai yayi, yace zai yi sai bai yi ba, to wannan insha Allahu din za ta yi masa amfani, ba zai yi kafara ba. Tunne yace wallahi gobe ba zan je kasuwa ba, insha Allahu, ya hada fadarsa da insha Allahu, ci wallahi gobe zan je kasuwa ba insha Allahu. Sai kuma ya ga bukatar dole ya je kasuwar nan, to tunda ya riga ya ce insha Allahu, sai ya tafi kasuwar. Wannan ba zai zama ya karye rantsuwarsa ba, tunda daman cewa insha Allahu. don haka babu kafara akan sa, babu kafara akan sa, amma da sharadin ya fadi insha Allah din tare da rantsuwar, ko da ya fade ta kafin rantsuwar ko bayan rantsuwar, ce insha Allah wallahi bazan je kasuwa ba, ko ce wallahi bazan, ko ce bazan je kasuwa ba wallahi insha Allah, ko da ya fade ta kafin rantsuwar ko bayan rantsuwar ɗaya ne. Saboda haka in yayi haka to wannan wannan rantsuwar tashi ba za ta sa shi kafara ba ko da ya karya, wannan shine abin da yake cewa to gaciya wa zai fadi insha Allah da dukkan wani abin da yake kama da insha Allah. Sali ya ce in Allah ya so, in Allah ya ga dama, ko da yardar Allah, ko ce da izinin Allah, duk ma'anarsu da ɗaya da insha Allah din, ce da izinin Allah zan yi abu kaza, sai kuma ya zo ya kasa yi, to nan da izinin Allah din ya yi togaciya da ikon Allah, ko in Allah ya hore, ce in Allah ya hore zan yi kaza, sai kuma ya zanto bai iya yi ba, to duk waɗannan istisna'i ne, togaciya ce, dai za a sako Allah a ciki to togaciya ce, ko ka ce in sha Allah, ko ka ce in Allah ya so, ko ka ce in Allah ya yarda, ko da izinin Allah, ko da yardar Allah, duk dai ma'anarsu ɗaya. Duk ma'anarsu togaciya, ko in Allah ya hore, ko in Allah ya yassare, to matukar ka faɗi wannan tare da rantsuwar, to shikenan ba sai kai kafara ba, shikenan ba sai kai kafara ba. Wannan shine abinda malamai suka yi ijma'i a kansa, babu saɓani tsakanin malamai a nan, inda suka yi saɓani idan ka jinkirta, in ka jinkirta faɗar insha Allah ɗin, mutum ne ya ce ba zai yi kaza ba, sai bai faɗi insha Allah ɗin ba, sai bayan ɗan lokaci kuma sai ya tuna, sai ya ce insha Allah, to wannan insha Allah ba za ta amfane shi ba a nan. Idan an samu tazara tsakanin abinda ka faɗa kai rantsuwa a kansa da faɗar insha Allah, aka samu ɗan tazara da za ka ce ko wata magana ta shigo ko wani aiki ya shigo, to wannan insha Allah ɗin a nan ba za ta hana ka kafara ba. Amma in dai tare ka faɗe su, to shi kenan ka samu katanga. Sai tambaya ta biyu, shin akwai wani miƙidari a kan mutum mai sallah da kuma wanda zai wuce ta gabansa, ta yadda in ya wuce za a ce ya tsallaka masa sallah, ko kuma in ya wuce a ce bai tsallaka masa sallah ba. Abinda ake so masallaci in zai sallah gurin da ake wucewa, to ya sa sutura, idan ya san ana wucewa, hanyar wucewar mutane ce, ka ɗauko daga inda suturarsa take da inda yake tsaye, za ka samu zira'i uku ne, to a wannan ita ce shi ne gejin abinda ya ƙara gaba, dan mutum ya wuce ba a cewa ya wuce ta gaban mai sallah, amma in ya wuce tsakanin wannan tazarar da take inda yake sujjada da inda sutararsa take, bai sa sutura ba, to za a ce ya wuce ta gaban mai sallah. Amma a sani cewa shi mai sallah wajibi ne ya riƙi sutura a gabansa, ko da hularsa ne, ko da takalminsa ne, ba dole sai ya saka sanda ba, ba dole sai ya sa wani abu mai tsawo ba, ko takalminsa ya sa ko hularsa ya saka, za ta zama sutura, kuma wannan za ta ba wa masu wucewa dama su wuce ta gabansa ba tare da an damu ba. بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
Allah subhanahu wa ta'ala ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gidajen da ba gidajenku ba, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga waɗanda suke masu gidan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun la'allakum تذكرون ذلكم خير لكم وان شيء يفي بكم الخير لعلكم تذكرون لمنكم اذنتم ajiya mun fara magana akan wannan ayar wadda take ita ce ayar da tazo da shar'anta yin neman izini da yin sallama lokacin da ka zo shiga gidan da ba naka ba. Je mun ambato wasu dokoki da suke da alaka da neman izini da yadda ya kamata mutum ya nemi izini lokacin da ya zo shiga gida, matukar ba gidansa ba ne to kada ya ce zai shiga ba tare da izinin mai gidan ba, kada ya ce ai mai gidan ya yadda ko baya nan ya zo kawai ya shige tare da cewa akwai iyalinsa a gidan, kada ya kuskure ya shiga sai ya nemi izini an ba shi izini, kada ya ce a ai masu gidan kullun suna cikin sutura kamila don haka babu komai don na shiga, wannan duk bai ba shi wannan damar ba, ya yi sallama sannan ya nemi izini ya shiga, in kuma har ya shiga ba tare da izini ba to ya saba wa Allah, ya saba wa dokar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa. A jiya mun faɗi wasu abubuwa da suka danganci neman izini yayin da za a shiga, a cikin abin da muka ambata ko kuma muka tsaya a kansa shi ne yayin da mutum aka aika masa ana kiransa, to wanda ya aika yana kiransa kamar ya bashi izini ne, idan ya zo kawai sallama zai ya shigo ba sai ya nemi izini ba, matukar dai ya zo a daidai lokacin da ya kiraye shi sannan kuma a inda ya ce ya zo ya same shi, wato ya zo daidai lokacin da ya kira shi da kuma inda ya ce ya zo ya same shi, ba a samu jinkiri ba sannan kuma bai canza wuri ba shi wanda ya kirawo shi, idan an samu jinkiri to kaga tana yiwuwa ya shiga wasu harkokin kuma daban da ba zai so a ce wani ya zo ya gan shi yana yin su ba, don haka kaga idan aka zo sai an nemi izini kenan, ko kuma ya kasance ya canza wuri ba inda ya ce a zo a same shi ba, kila da yana stirrup ɗinsa yanzu kuma ya shiga cikin gida to ba za ka zo ka ce tunda shi ya kira ka ba kawai bari ka wuce can cikin gida kai tsaye, a'a tunda daman cewa ka zo ka same shi a stirrup ɗinsa to zai ya bar stirrup ɗin ya shiga gidansa, to sai ka zo stirrup ɗin ka jira shi ko ka nemi izininsa in ya ce ka shigo cikin gidan sai ka shiga, to wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah a cikin sahih al-Bukhari kitab al-Istizan ya yi wani babi inda yake cewa babun idza du'iya ar-rajulu faja'a hal yasta'zinu, idan aka kirawo mutum sai ya zo shin zai nemi izini idan zai shiga gurin wanda ya kira shi, to shine sai ya sa babin a cikin sigar tambaya, idan wani mutum ya kira wani ya zo ya same shi sun sai ya nemi izini to sai ka hadisai guda biyu, ya ka hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yake cewa huwa iznuhu, shi wannan dan aikin shine izinin nasa, dan je dan aike ya je ya dawo tare da shi to ba sai ya nemi izinin ya shigo ba, shi dan aikin shine izinin nasa, sannan sai kuma ya kawo har ila yau wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan ba tare da kawo isnadinsa gaba ɗaya ba, amma cikin littafinsa al-adab al-mufrad ya kawo shi da cikakken isnadinsa, haka nan Abu Dawud a cikin littafinsa sunan shi ma ya kawo shi lafazin Abu Dawud yana cewa idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasuli fa inna zalika lahu iznun, idan aka gayyaci mutum ya zo ya ci abinci wato aka aika dan gayyata ya je gaya masa suka zo tare to wannan dan gayyatar da ya zo tare da shi shine izininsa ya shigo ba sai ya nemi izini ba, wannan yana cikin sunan al-Baihaqi har ila wa sunan al-Kubra na al-Baihaqi. To bayan Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin wanda yake cewa dan aiki shine izininka ba sai ka nemi izini ba idan har gayyata ka aka yi ka zo da dan aikin da ya gayyace ka, sai kuma ya kawo wani hadisin har ila yau shi ma na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cewa na shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wajadtu labanan fi qirhin, sai na ga an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wani nono wato an kawo masa nono a cikin wata ƙwarya, fa qala sai annabi ya ce ya abahir ilhaq ahli as-suffa fad'uhum ilayya, ka tafi wajen ahli as-suffa so su ne bayan Allah da suke zaune a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na nan Madina, bayan sun yi hijira daga kasashensu daga garuruwansu sun zo Madina ba su samu masaukai ba saboda masaukai sun cika ba gurin zama sai suke zama a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan suke kwana nan suke tashi nan suke yini to idan an kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu musamman abin da ya shafi abinci yakan aika a gaya musu wani lokaci su zo gidansa sai su karbi wannan abincin to shine da kawo nono Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki Abu Huraira ce je ya gaya musu cewa su zo to shine yake cewa fa ataituhum fad'awtuhu nazo na same su sai na kirawo su fa aqbalu fasta'zanu fa udhina lahum sai suka zo da suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka nemi izini sai aka yi musu izini fa dakhalu sannan sai suka shigo to kaga wancan hadisin na farko yana nuna maka cewa idan aka aika ka zo tare da dan aikin to wannan dan aikin shine izinin ka ba sai ka nemi izini ba sai kuma ya kawo hadisi na biyu shi kuma gashi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira masa ahlus suffa shine ya tura Abu Huraira kuma suka zo sai da suka nemi izini sannan aka ba su izini sannan suka shigo to kaga a zahiri kamar hadisan guda biyu sun ci karo wannan ne yasa Imam al-Bukhari ya kulla babin da sigar tambaya bai kawo shi da sigar yanke hukunci guda ɗaya ba sai ya ce idan mutum ya aika aka kirawo masa hal yasta'zinu wanda aka kirawo din zai nemi izini sai ya kawo shi a sigar tambaya sai ya kawo wadannan hadisai guda biyu wadanda a zahirin su kamar suna cin karo to malamai sun hada hadisan da guda biyu kowanne sun fadi janibin da yake aiki kamar al-muhallab kamar yadda yake cikin littafin sharhin bukhari na ibn battal al-maliki rahimahullah yake cewa idan aka aika wa mutum cewa ana gayyatar sa yazo sai ya ansa wannan gayyatar ba a samu wata tazara ba tsakanin lokacin da aka gayyace shi da lokacin da aka da ya ansa to wannan gayyatar shi tace izinin sa ba wani tazara lokacin da aka ce yazo a lokacin yazo to wannan gayyatar ita ce izinin sa amma idan yazo ba lokacin da aka gayyace shi ba an gayyace shi yazo da karfe 10 ko karfe 11 na rana amma bai tashi zuwa ba sai karfe 3 to kaga bai zo daidai lokacin da aka gayyace shi ba to fa innahu yasta'zin to a lokacin in yazo zai nemi izini dan tana yiwa komai ya canza idan mutumin nan watakila shi kadai ne yanzu yana tare da iyalansa sanda ya kira ka kazo shi kadai ne amma yanzu yana tare da iyalansa sanda ya kirawo ka kazo watakila bai kwanta ba amma yanzu ya kwanta ya fara bacci saboda haka kaga lokacin ya canza don haka a lokacin sai ka nemi izini don haka sai suka hada tsakanin waɗancan hadisan guda biyu hadisin farko da yace in ka zo tare da dan aike shi wannan dan aiken shine kamar izininka wannan yana nuna in ka zo a nan take baka bata lokaci ba wannan kuma na ashabus suffa shi kuma yana nuna idan daga baya ne kuka zo to sai kun nemi izini haka nan idan aka kirawo shi zuwa wani wuri ya kirawo shi ne zuwa wani wuri wurin da ya kirawo shi kuma ya san cewa akwai wani wanda shi ma an gayyace shi yana wurin kamar wata walima ce aka shirya an shirya abinci an shirya wurin da za a haɗu a ci abinci saboda haka akwai wani wanda ya riga ka zuwa ya riga ya zo ya shiga kai ma kana cikin wanda aka gayyata to a irin wannan yanayi in ka zo ba sai ka nemi izini ba tunda already an samu wani ma ya zo har ma ya ba shi dama ya shiga ka zo ka samu komai an shirya shi kai ake jira ire-iren ka ake jira to in ka zo a nan ma za ka shiga ba sai ka nemi izini ba amma in ya zo ya samu ba wani cikin irin waɗanda aka gayyata ya zo gurin to sai ya jira har sai an ba shi izini sannan ya shigo to wannan shine abin da Ibn Battal ya hikaito daga al-Muhallab da cewa ya hada tsakankanin waɗannan hadisai kuma wannan shine abin da shi ma Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya hada aiki da waɗannan hadisai duka wasu daga cikin malamai su kuma suka ce in ya zo tare da dan aiken in tare da dan aiken ya zo kamar yadda ya nuna a cikin hadisin Abu Huraira to shikenan ba sai ya nemi izini ba, kawai abinda zai yi shine sallama, sallama ta sun hadu da wanda ya gayyace shi, abinda yake kansa shine kawai sallama, amma ba neman izini ba. Amma idan ya zanto shi wanda aka aika ba su zo tare ba, to wanda yana buƙatar ya nemi izini idan ya zo. Wannan shine abinda al-Tahawi ya haɗa tsakankanin hadisan guda biyu, ya yi hujja ma da cewa hadisin da Abu Huraira wanda aka aiki shi ya zo da ahlus suffa, hadisin yana nuna ba su zo tare ba, tunda yana cewa fa akbalu fasta'zanu fa uzina lahum fa dakhalu, sun zo sun nemi izini. Yace ai da a ce tare da Abu Huraira suka dawo, da sai ya ce mun zo muka nemi izini, duk da cewa Ibn Hajar bai gamsu da wannan hujjar ba, yace wannan shi yana ganin ba lalle ba su dawo tare da Abu Huraira ba. Ash-Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan shi ma ya zaɓi wannan wajahi na biyu. Abinda zai ƙara ƙarfafar wannan shi ne hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce rasulun rajuli ila rajuli iznuhu, manzan da mutum zai aika zuwa wani, to shi manzan shi ne izininsa. Wani yana cikin sunan Abi Dawud, kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah ya inganta shi. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah yana cewa idan mutum ya zo sai ya samu kofa a buɗe, an gayyace shi da ya zo kuma sai ya samu kofar wurin a buɗe, amma shirya gashi nan an shirya gurin zama da abinciccikan da za a ci, to wannan shi ma baya buƙatar sai ya nemi izini, tunda ga gayyata can daman an bashi. Sannan kuma da ya zo ya samu gurin an shirya shi na irin waɗannan mutanen da aka gayyata, to a wannan lokacin baya buƙatar ya nemi izini kafin ya shigo. Al'ada ta gudana cewa idan al'ada ta riga ta gudana cewa in aka yi gayyata, musamman gayyatar walima, ana shirya gurin da za a haɗu a yi walimar, to duk wanda ya zo tare da abin nan katin gayyata, to baya buƙatar kuma sai ya nemi izini na wanda yake da wato na mai gurin, tunda wannan katin gayyata shi ne izininsa, kawai yana zuwa sai ya shigo ya zauna ya ci abin da zai ci. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafinsa Ghasatul Lahfan, la a cikin littafinsa Jala'ul Afham da ya zo maganar kissar Annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata shi da dukiya, yana daga cikin annabawa wanda Allah ya ba su dukiya, kuma ya kasance mutum ne mai karɓar baki, mutum ne mai karɓar baki ko da yaushe, yakan karɓi baki kuma ya karrama su ya girmama su ya ainihin kula da su. To sai yake kawo abinda yake nuna haka a cikin Alƙur'ani, sai ya ɗauko faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qawmun munkarun, ce shin labarin bakin Annabi Ibrahim masu karamci masu daraja bai zo maka ba? Id dakhalu alayhi, lokacin da suka shiga wajensa, fa qalu salama, kace muna maka sallama, qala salamun, ce salamun alaikum, kuma ya mayar musu da sallama wacce ma ta fita su, ce qaumun munkarun, mutane ne da ban gane ku ba, daga ina kuke? To shine Ibn al-Qayyim yake cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa iz dakhalu alayhi, suka shiga wajensa ba tare da an ambaci cewa sun nemi izini ba, ce wannan alama ce da take nuna cewa Annabi Ibrahim alayhi salam ya saba karɓar baki a koda yaushe, al'adar sa ce ya ware wurin da yake karɓar baki, saboda haka da sun zo kawai shigowa suke yi, ba ma sai sun tsaya neman izininsa ba, wanda yana nuna cikar karamcinsa da kulawarsa da baki. To a irin wannan wurare da ake warewa saboda waɗanda aka gayyata, to da zarar sun zo lokacin da aka gayyace su, to ba sa buƙatar kuma sai an ba su wani izini kuma daban, a ce ai an ce ku nemi izini, a'a, wannan gayyatar ita ce izinin nasu, sai su shigo. Yana daga cikin abin da ya kamata mai neman izini ya sani shine, kada, kamar yadda muka faɗa, kada ya wuce wato lokacin da yake neman izini, zai nemi izini sau uku, in ya tashi neman izinin sau uku kada ya ce zai yi su gaba ɗaya a lokaci guda, a'a, ya zama da ya yi ɗaya bayan ɗaya, wato in ya in ya nemi izini na farko to idan ba da lokaci dan minti 1 sannan ya sake nema minti 2 sannan ya sake nema ba kawai ya ta kwara kira ba yana ta ihu lokaci guda cikin haka akwai cutarwa da shi wanda ka zo neman izinin wajensa kada kuma ya ce ko zai rika doka kofa dukan kofa da karfi ko ya rika ihu yana kiran sunan wanda ya zo gurinsa wanda duka bai halatta ba kuma akwai cutarwa ga shi wanda ka zo wajen nasa watakila kuma wannan ihun da za ka yi ma ya tsorata shi ɗauka cewa wasu miyagu ne suka zo masa ka tuna Allah subhanahu wataala ya yi wa al-a'rab mutanen ƙauye wanda suke shigowa madina gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama zo su rika kwala masa kira daga wajen gidajensa ɗakunan matansa Allah subhanahu wataala ya musu faɗa ya ja kunnensu yana cewa abinda suke yi aiki ne na marasa hankali masu hankali ba za su yi wannan ba الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأكلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم التي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ونسكي قال أمك كرا تباين قلا جما تنكا أكثرهم لا يأكلون التي يوانشن سباسد هنكلي يوانشن سباسد هنكلي باسد نطوا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم da a ce sun yi haƙuri har sai ka fito ka same su da kana khairan lahum da ya fi musu alkhairi saboda haka ba daidai ba ne a zo kai ta kwala wa mutum kira ta bayan gida in ka nemi izini sai ka ɗan jira in ya ansa to in bai ansa ba sai ka sake neman izini a cikin nutsuwa sai kuma ka jira in ya ansa shikenan in bai ansa ba kai na uku to shikenan sai ka kama hanya ka tafi sannan tare da neman izini akwai sallama kamar yadda ayat ta ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kuma hadisai sun nuna cewa ita sallamar ake fara yi sannan a nemi izini kuma ita ma sallamar zaka yi ta ne da muryar da zaka jiyar da waɗanda suke cikin gida kai muryar da waɗanda suke cikin gida za su ji kada ka daga murya da ƙarfi ta yadda ma za ka tsorata wasu ko idan wasu suna bacci za ka tashe su wannan ba haka ake bukata sai ka ɗaya murya wacce take madaidaiciya sannan za ka yi sallamar sau uku idan ya zanto mutum ɗaya ne za ka shiga wajensa to sallama ɗaya ta isa idan mutum ɗaya ne a cikin gidan ka zo za ka shiga wajensa to in kai sallama ɗaya ta isa ba idan mutum ya fi mutum ɗaya to sai kai sallamar sau uku dan wannan bai ji wannan bai ji ta biyu in bai ta biyu bai ji ta uku ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadithin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza sallama sallama thalathan anas yace annabi ya kasance idan zai yi sallama yakan yi sallama sau uku wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan idan kuma magana yake faɗa to yakan maimaita maganar sa sau uku annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ziyarci sa'ad ibn ubada shine shugaban kabilar khazraj wannan babbar kabila ta madina ta larabawan madina annabi ya je gidansa ziyara annabi yakan ziyarci sahabbansa a gidan dajinsu wanda yana nuna maka tawari'unsa da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da saukin kai da kyakkyawar mu'amala ga sahabbansa haka ya tashi ya je gidan sa'ad ibn ubada ziyara ya je ya ce assalamu alaikum ya yi sallama sa'ad ibn ubada yana ciki kuma ya ji sallamarsa sai ya ansa masa ƙasa-ƙasa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji ansar ba sai annabi ya sake yin sallama ya ce assalamu alaikum sai sa'ad ibn ubada sai ya sake bayar masa da sallama ƙasa-ƙasa annabi bai ji ya ansa ba saboda haka sai ya sake yi ya ce assalamu alaikum karo na uku sai ya sake bayar masa da sallama ƙasa ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya tunda ya yi guda sallama uku ba ansa masa ba to alamar ko dai babu kowa da zai ansa masa sallamarsa ko ku a lokacin ba a da buƙatar wani ya shigo gidan don haka da ya ga haka sai ya juya yana juyawa sa'ad ibn ubada ya fito da gudu ya zo ya riske shi ce ya rasulullah wa alaikum assalam ya rasulullah yana ansa sallamarsa ce to kaji tun farko dan me baka ansa ba sai yanzu da na juya sanda zaka ansa sai yake cewa inna ma aradna an nastakthira min taslimika ya rasulullah so muke kai ta mana sallama kai mana da yawa tunda sallama na ai addu'a ce aminci ya tabbata gare ku suka ji dadi sai yake ansawa yadda za ka kara masa wata addu'ar saboda so muka kai tai mana shi yasa muka ki ansawa yace wallahi kad sami'na ya rantsi da Allah yace wallahi mun ji sanda kake sallama amma ba ma so ka daina to shine daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi suka zo suka shiga gidansa saboda haka ana yin sallama har sau uku kamar yadda isti'zan din shi ma sau uku ita ma sallamar ana yin ta sau uku neman izini ba zai dauke maka sallama ba dan ka nemi izini baya nuna cewa ba sai kai sallama ba magabata suna daukan sallama a matsayin ita ce mabudin shiga gida ita ce miftah miftahud dukhul assalam miftahud dukhul assalam amma ita sallamar zata iya wakiltar neman izinin zata iya zama a madadin neman izini amma shi neman izini bai zama a madadin sallama ba cewa neman izini wajibi ne neman izini wajibi ne sallama ko mustahabbi ce sallama mustahabbi ce neman izini shi kuma wajibi ne to amma ita sallamar shine sanar da mai gidan cewa ga kanan kuma kana son ka shigo idan ya ansa maka tare da baka izini shikenan ba sai ka kuma nemi wani izini daban ba kaga sallamar ta dauke maka neman izinin lokacin da ya ansa maka yace shigo kaga ba sai kuma ka saki cewa in shigo ba sallamar ta isa abinda yake kara tabbatar da wannan hadisin da Abu Dawud ya ruwaito daga Kalada ibn Hanbal Kalada ibn Hanbal yake cewa dan uwansa Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya dan uwansa ne li ummansa sun hada uwa da shi yake cewa ya aika shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yaje kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama wani nono da wasu ƴaƴan abin nan ƴaƴan bareyi kanana sannan kuma tare da gurji ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallama gida shine da yaje Annabi sallallahu alaihi wasallama yana can ala fi a'la alwadi yana can saman Makka wannan bayan shi Safwan ibn Umayya ya musulunta kenan bayan an yi fatu Makka Annabi bai baro Makka ba yana masaukin sa a can farkon shigowa hanyar shigowa Makka yana wani gida sai yace je kai masa waɗannan kayan kyaututtuka shine da yazo yana zuwa sai ya shigo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai sallama ba shi dan uwan Safwan wato Kalada ibn Hanbal yana shigowa bai sallama ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace irji fa qul assalamu alaikum koma kace assalamu alaikum Annabi ya umarce shi da ya koma ya sallama amma bai umarce shi da cewa sai ya kuma neman izini ba saboda ita wannan sallamar da Annabi ya ce koma yayi ita ce a madadin izinin da zai nema bayan ya yi sallama saboda haka ita sallama tana iya zama makofin izini amma shi izini ba zai zama makofin sallama ba an ruwaito daga Ata yake cewa na ji Abu Huraira yana cewa idza qala idan mutum ya zo gida sai ya ce wa mai gidan ko masu gidan a adkhulu in shigo wa lam yusallim amma bai sallama ba fa qul la to ka gaya masa kakka shigo in shigo bai yi sallama ba ka ce kakka shigo hatta ta'tiya bil miftah sai ka je ka zo da dan mabudi dan mabudin shine sallama fa qultu assalam ata yace assalam sallama ita ce dan mabudin yace na'am sallama ita ce dan mabudin sai ka zo da abin da zai bude maka kofar ka samu shigowa ta ce sallama wannan yana nan cikin littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Abu Nu'aym a cikin littafin akhbaru Asbahan ya ruwaito daga Jabir da sanadi Hasan Jabir dan Abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'zanu liman lam yabda bis salam la ta'zanu liman lam yabda bis salam kada ku ba da izini ga wanda bai fara sallama ba ga wanda yazo bai yi sallama ba kawai cewa in shigo to kar ku ba shi damar shigowa har sai yayi sallama ashe kaga neman izini shi kadai ba zai dauke maka sallama ba dan ka nemi izini an baka wannan baya hana baya nuna ba sai kai sallama ba wannan sallama ita ma wani abu ne wani ladabi ne na musamman Salih al-Baghdadi rahimahullah yake cewa wata rana iyalaina ko min ahlina sun aike ni zuwa ga Sa'id ibn Jubair babban malamin tabi'i din nan ci sun aike ni in kai masa wata kyauta lokacin da nazo kofa sai na samu yana alwala yana daga ciki yana alwala sai nace da shi a adkhul in shigo sai yayi shiru na sake ce masa in shigo har sau uku bai ce da ni komai ba sannan sai ya ce qul assalamu alaikum fara sallama ce assalamu alaikum sannan ka ce ka shigo saboda haka fa dakaltu sai na shigo fa qala sai sa'id ibn al-musayyib sai sa'id ibn jubair yace da ni lam araka tahtadi ila sunna fa 'allamtuka naga baka san sunna ba shi yasa na koyar da kai wanda ce rayuwar magabata ta addini duk wanda suka ga yana abin da ya saba wa sunna ko ya suna yana abin da yake sabanin sunna to ba sa kyale shi tafi haka sai sun koyar da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa sunnar annabi ita ce rayuwarsu habbai ita ce rayuwar tabi'ai ita ce rayuwar atba'ut tabi'ina wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum saboda haka babu waɗanda suka kai waɗannan al'ummomi al'ummar sahabbai da al'ummar tabi'ai da al'ummar atba'u tabi'ina babu waɗanda suka kai su tsarki da kyakkyawar fahimtar addini haka duk wanda yake so ya bauta wa Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci to ya kwaikwayi bauta wa Allah daga abinda waɗannan mutane suka ruwaito suka rayu a kansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai su fahimtar abinda Allah ya saukar wa annabinsa na alqur'ani babu wanda ya kai sahabbai fahimtar alqur'ani babu wanda ya kai tabi'ai bayan sahabbai fahimtar alqur'ani saboda haka waɗannan su ne magabata su ne aka ce ai koyi da su su ne as-salafus salih su ne muke cewa muna koyi da magabata na ƙwarai to waɗannan su ne magabata na ƙwarai rayuwarsu in ka bibiye ta za ka ga cewa duk sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk motsinsu sunna ce sufyanus sauri alaihi rahmatullah yana cewa idan ya zanto silin gashin jikinka ba za ka iya cire shi ba sai da asar sai kana da wani dalili to kai haka wato kowane irin abu ko mun kankantarsa idan ya zanto za ka iya samun dalilin da zai karfafe ka akan abin to nemi dalilin dan ka zanto kana yin abu ne bisa hujja bisa dalili ko mun kankantar abu kada ka rena to wannan shine abin da yazo daga magabata isti'zani sau uku sallama sau uku su daga cikin malamai suka ce isti'zani din na farko shine neman izinin neman ka sanar da shi wanda yake cikin gidan cewa ga ka karaso kana kofar gida ko ga ka kana so ya maka izinin shigowa neman izini na biyu kuma ta'kid ne karfafa na farko ne na uku kuma kamar i'zar ne kana so ka yanke hanzari dan idan bai baka ba sai ka juya ka tafi wannan shine abinda Ibn al-Arabi alayhi rahmatullah ya faɗa a cikin littafinsa ahkamul qur'an wato littafinsa na tafsiri wasu daga cikin malamai suka ce al'ula sallamar farko ko neman izini na farko lil isma' dan ka jiyar da waɗanda suke cikin gidan ne na biyu kuma dan su shirya su kintsa cewa ga wani bako nan sun yi na uku kuma dan ka ba su dama idza sha'u azinu wa in sha'u raddu in sun ga dama su baka su yi maka izini in kuma sun ga dama su ce da kai koma haka Ibn Kathir alaihi rahmatullah ya kawo a cikin tafsirinsa idan ya zanto mai gidan kusa yake yana jin ka yana ganin ka ka zo to sallama kaɗai ta isa ma ba sai ka ce in shigo ba idan ya zanto yana gurin sallama ɗai ta isa saboda kana iya yana abinda da sallamar taka shi zai ba shi dama tunda ya ganka ka shigo ko ka koma zai iya gaya maka haka Imam Ahmad da Ahlus Sunan surwaci hadisi daga Rabi'i ibn Hirash radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani mutum daga Bani Amir daga kabilar Banu Amir annahu sta'zana 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ya nemi izinin annabi sallallahu alayhi wa sallama annabi yana gida yana zuwa sai ya ce a aliju in shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hadibinsa ya ce fita ka je ka koyar da shi ya ake neman izini fita ka koyar da shi ya ake neman izini saboda haka sai ya je ya ce da shi ka ce assalamu alaikum a adkhul ka fara yin sallama sannan ka nemi izini lokacin da mutumin nan na bakin kofa ya ji annabi yana gaya wa hadimin sai je ga masa ya ji abin da yake gaya masa shi da kansa ma sai ya gyara sai ce assalamu alaikum adkhul in shigo annabi yake annabi an sa masa yace assalamu alaikum yace wa alaikum assalam shigo annabi ya ba shi dama ya shigo saboda haka wannan ita ce sunna wato fara gabatar da sallama sannan neman shine abin da hadisai da dama suka zo akan sa kamar yadda muka faɗa a jiya malamai sun kasu gida uku wasu sun tafi akan zahirin ayar hatta tastanithu wa tusallimu ala ahliha fara neman izini sannan sai kai sallama wasu kuma suka tafi akan abin da yawancin hadisai suka zo da su shine gabatar da sallama sannan neman izini suka ce wannan wawun din da take anan la taqtadi la taqtadi tartib indama taqtadi at-tashrik wal jam an so kawai a faɗi sallama ne da izinin amma ba ana nufin jera su yadda suke anan ba kamar yadda muka yi misali ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warkai ma arrakiin ki sujjada ki ruku'u an san kuma sai an yi ruku'u ake sujjada saboda haka kawo shi a wannan sigar ba wai yana nuna cewa a fara yin sujjada bane sannan daga baya a zo a yi ruku'u abinda zai ƙara tabbatar da wannan shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yake daga Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda lokacin da sayyidina Umar zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin shigifarsa da ya tashi sai yayi masa sai yayi sallama yace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaikum ayadkhulu umar assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaikum ayadkhulu umar sai da ya fara gabatar da sallama sannan kuma sannan ya nemi izini yace shin Umar ya shigo ko kuma kada ya shigo shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini da wannan yana cikin sahihul bukhari da muslim to idan ya zanto mutum ya zo a gidan daga shi sai matarsa wato babu wani tare da su a cikin gidan to shin zai iya shigowa kawai ba tare da neman izini ba to shine al-allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan yake cewa اعلم انه ان لم يكن مع الرجل في بيته الا امراته اذا زنتو باب وانا اجدن سي شي سي ماتسا ان الازهر انه لا يستاذن عليها ظاهر النصوص بس يعني باذن با وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم شي هكا ذا فهمتا daga zahirin ayar cewa sai kada ku shiga gidan da ba naku ba ku gidan da matarsa take ciki ai shine gidansa ko da bai mallake shi ba ko da bai saya ba ko da ba mallakinsa ba ne amma dai tunda iyalin sa na ciki to wannan shi ne gidansa to tunda aka ce kar ku shiga gidan da ba naku ba har sai kun nemi izini kun yi sallama to shi kuma gidansa ne kaga shi dokar bata hau kansa ba shi dokar bata hau kansa ba wali annahu la hishmata bainar rajul wa imraati kuma babu wani abu boye-boye ai tsakanin miji da mata babu wani abu da matarsa take boye masa saboda haka babu wani abu da za a ce kada ya shigo ya gani a tare da ita wanda bai kamata ya gani ba waya juzu bainahuma min al-ahwal wal-mulabasati ma la yajuzu li ahadin ghayrihima suna cakuɗe ɗeniya ta yadda babu wani wanda yake cakuɗe ɗeniya da shi kamar matarsa walau kana aban aw umman aw ibnan baya cakuɗe ɗeniya da mahaifiyarsa ko mahaifin abin nan ko ɗansa ko ainihin mahaifinsa kamar yadda yake gaure da cakuɗe ɗeniya da matarsa saboda haka ita ba sai ya nemi izinin ta ba ya zo a cikin al'athar daga ibn Juraij Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij al-Makki yake cewa malamin sa Ata ibn Abi Rabah wannan babban malami tabi'i yake cewa ayasta'zinu ar-rajulu 'ala imra'atihi mutum zai shiga wajen matarsa sai ya nemi izini in shigo ta ce shigo sannan ya shiga sai ce da shi la a'a ba dole ba ba sai ta nemi izini ba ibn kathir sai yace wa hadha mahmulun ala adam alwujub, wanda yana nuna ba wajibi bane, ba wai yana nuna ba a yi ba ko ba halatta, a'a ya nuna ba dole bane. Akwai bambanci tsakanin a ce ba dole ba ko kuma a ce kana iya yi. Kana iya yi amma ba dole ba, to kana iya yi amma ba dole ba. Shi yasa Ibn Kathir yace wannan maganar ta Ibn Jura'a ta Ata Ibn Abi Rabah tana nuna ba dole bane sai ya nemi izini. Amma duk da haka inji Ibn Kathir yace wa illa fal aula an yu'limaha bi dukhuli, yana da kyau mata alamar cewa zai shigo, yana da kyau ya mata alamar gashi na shigowa. wala yufaji'aha biha, kada yi mata mufaja'a, kada yi mata bazata. Li ihtimali an takuna ala hay'atin la tuhibbu an yaraha 'alayha, dan tana yiwa tana wani yanayin da ba za su so ganta a haka ba. Tana yiwa duk da matar shi ce za ta so, wata kila ta yi birgi tsatsa haka, ba ta so ta ganta ya ganta a haka ba, ya ji wata tsana ta shiga zuciyarsa. Saboda haka a gaya mata dan ta kinsa, babu laifi. Kamar yadda ya zo cewa Zainab matar Abdullah ibn Mas'ud, Zainab matar Abdullah ibn Mas'ud take cewa kana Abdullah idza jaa min hajatin fantaha ila albab, Abdullah ibn Mas'ud da ya je ya gama bukatunsa ya dawo gida ya zo daidai da kofa, tanahnaha wa bazaqa, sai yayi kaki da ya zo daidai kofa gida, sai yayi kaki ya tofar, karahata an yahjuma minna ala amrin yakrahuhu, dan gudun kada ya fado mana ya zo ya gamu a cikin wani yanayin da ba zai so ba. Saboda haka kaga ashe ana iya yi, yana iya wa matarsa, amma ba wai an ce masa dole ba. Amma da zai yi din to zai fi kyau akan yaki. To shi yasa Ibn Mas'ud ya kasance yana haka, wanda yana nan cikin tafsirin Ibn Kathir daga shi Abdullah ibn Mas'ud. To amma idan ya zanto ba shi kadai ba, matarsa ce kadai ba, akwai maharim dinsa, akwai ƴaƴansa mata, ko akwai kannansa mata, ko ainihin ƴan uwan mahaifiyarsa mata da suke gidan, waɗanda muharramansa ne, ba ba matansa ba, muharramansa ne. To anan in ya zo shigowa sai ya nemi izini, ko ku a kawai tunda dai waɗannan muharramansa ne ba matsala, kawai su gan shi kwatsam ya faɗo. Shine nan malamai suka ce al-azhar alladhi la yanbaghi al-udul anhu, abin da ya kamata wanda bai kamata a ce an kiyinsa ba, annar rajula yalzamuhu an yasta'zina ala ummihi wa ukhtihi, in yazo shigowa wajen babarsa ko yar uwarsa ko ƴaƴansa maza ko ƴaƴansa mata wanda suke balagaggu, to ya nemi izini, kare kawai ya auka musu daki ba tare da sun san zai shigo ba. Ƴaƴansa mata suna da ɗakin su, ƴaƴansa maza suna da ɗakin su, in yazo shiga to yayi musu alama cewa gashi nan zai shigo, ba kawai su ga ya banko kofa ya fado ba. Saboda me? Saboda in ya shiga ba tare da izinin su ba, yana yiwa idansa ya fada kan al'aurar ɗaya daga cikin su, wanda kuma baya halatta gare shi ya ga al'aurar ƴarsa baliga ko ya ga al'aurar ɗansa balagagge, wannan baya halatta gare shi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yake cewa inma hadisin da yake sharhin hadisin da yake cewa inma ju'ila al-iznu min ajli al-basar, ko li ajli al-basar, ai an sanya al-isti'zan ne li ajli al-basar, saboda kada ido ya ga abin da bai dace gani ba, shi yasa aka sanya dokar neman izini. Yake cewa wa yu'khadhu minhu annahu yushra'u al-isti'zan ala kulli ahad hatta al-maharim, wannan hadisin yana nuna cewa kowa ana neman izininsa, hatta waɗanda suke maharramanka, lalla ta kuna munkashifata al-aura, dan sai zanto ta cire kayanta al-aurata a fili ka zo ka shigo mata ba tare da saninta ba. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi asar a cikin littafin sa al-adab al-mufrad daga Abdullah ibn Umar, yana cewa kana idza balagha ba'd waladihi al-hulum azalahu falam yadkhul alayhi illa bi'izni. Abdullah ibn Umar duk sanda ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya balaga to sai ya keɓe shi ya bashi wajen zamansa, wajen kwanansa daban, sannan duk sanda zai shiga wajensa sai ya nemi izini. haka Abdullahi dan Umar yake yi. Haka nan Ibn Bukhari ya fitar da wani asar din shi ma da sanadi sahihi daga Alqama. Alqama Ibn Waqqas yake cewa wani mutum ya zo wajen Abdullahi, shine Abdullahi dan Mas'ud, yake tambayarsa astazinu ala ummi, in zan shiga wajen babata mahaifiyata sai na nemi izini. فقال سي عبد الله بن مسعود ما على كل احيانها تحب ان تراها اي با كون يني كيكي سو كغانتا با با كون يني كيكي يي غركننتا با ذاك كنيمي اذننتا هكذا بخاري يفتر هر الى يودا سندي مي كيو لغا مسلم ابن نذير يكي تشوا وني متون يا تنبيو صحابن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان يكي تنبيسا يتي دشي استاذن على امي dan shiga wajen mahaifiyata inda sai na nemi izini. Yace in lam tasta'zin 'alayha ra'aita ma takrahu, in baka nemi izinin ta ba tarana zaka ganta a yadda ba zaka so ba. Haka nan al-Bukhari ya fitar da sanadi sahihi daga Ata ibn Abi Rabah, yake cewa ya tabbai Abdullah dan Abbas, yake ce masa astazinu ala ukhti, in nemi izinin shiga wajen yar uwata. Qala na'am, yace eh. Na sake maimaita tambayar, ya sake cewa da ni, na sake ce masa ukhtani fi hijri wa ana amunuhuma wa anfiqu alaihima, ai yan uwana ne da suke zaune a gidana kuma ni nake ciyar da su, wato yan uwana ne mata da suke zaune a gidana, ni ne nake daukin cin su da shan su, sai na nemi izini in zan shiga wajen su. Na'am, yace da shi na'am. Atuhibbu an tarahuma uryanataini, kana so ka gansu tsirara ne? Saboda irin waɗannan duk sun zo daga magabata, zo daga Bukhari ya rawaito na Jabir shi ma, wanda shi ma ya ce in za ka shiga wajen babanka ko babarka ko ɗan uwanka ko da tsofaffi ne ka nemi izini kafin ka shiga. Saboda idan mutum ya nemi izini, to wanda zai iya ba shi izinin nan shi ne mai wurin, ko wanda yake da alaƙa da mai wurin ya kai munzalin da zai iya ba da izini, ko da yaro ne, ko da yaro ne ya ba da izini, ko mace ce ko bawa wanda yake ko wato hadimar gidan wacce takan iya ta bada izini, dan an san cewa in ta bada izini kamar mai gidan ne ya bayar, to duk ana iya karɓar izini daga wajenta. Saboda haka shi ne izini ba kamar shaida ba, ba kamar shaida ba ce da za a ce ba za a karɓi ta mace ɗaya ba sai ta mata biyu, ba za a karɓi ta bawa ba, ba za a karɓi ta yaro ba, a'a shi bada izini kawai duk wanda zai iya bada izini urfan, a bisa ga al'ada zai iya ba da izini. Yaro ne mai hankali mai wayo wanda ya san me yake yi, in ya leko ya ce shigo shi kenan, wannan ya isa sai mutum ya shigo. Lokaci ya yi za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.